Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Sharin tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su kananan sana'o'i, al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau ma 25 ga watan Janairu na shekarar 2019 maganar kenan.
Haka ne Hadiza, dan haka ne yau muke tafi da tattaunawar da nayi da wata matashiya mai makarantar koyar da girke-girke. Yasa kawai
dai na so bari in amfani da talent ina. Saboda ni na kasance ina son girke-girke. Nake bari da amfani da shi in dan fara koyawa mata nan a cikin kiti ina yadda za a dinga iya abinci su ma su dinga yin kananan sana'o'i.
Har ila yau na tattauna da wani shugaban wata kungiya mai zaman kanta wacce ake kira da Mufarka Youth Initiative Development domin jin irin ayyukan da suke yi.
Ita wannan kungiya ta Mufarka kamar yadda sunan ya nuna kungiya ce ta matasa. Kuma mukan yi ayyukan mu ne akan abubuwa guda uku, wato bangaren ci gaban matasa da kuma bangaren samar da zaman lafiya da kuma bangaren inganta harkokin ilimi.
Madalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar da Daulat Salim ta yi da Asma'u Abugidado, matashiya mai makarantar koyar da girke-girke. Ita ma kanta tana sana'ar girki.
Salamu alaikum.
Aminu alaikum assalam.
To barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa. Bakwancin wa muka samu yau?
Sunana Asma'u Abugidado.
To barka Asma'u. Ko zaki dan bamu takaitaccen tarihin ki?
To ni dai haifaffen yar garin Katsina ce. An haife ni a garin Katsina, nayi makaranta, nayi har ta gaba da sakandare, wato degree kenan. Na gama shi ne na tsinci kaina a kasuwanci. Na gama sai na ga zaman jiran aiki zai zama mun wahala a yanda Najeriya take. Sai yasa kawai sai na to bari in amfani da talent ina, saboda ni na kasance ina son girke-girke. Nace bari in amfani da shi in dan fara koyawa mata nan a cikin kiti ina yadda za a dinga iya abinci su ma su dinga yin kananan sana'o'i. Da haka har dai Allah ya kawo mu yau inda muke.
To da kika fara sana'an girke-girken nan, wani alfanu kika samu? Kin samu ci gaba sosai da wannan sana'an? Kuma matan da kika koya ma su ma sun samu ci gaba da koyar masa da kika yi?
Gaskiya alhamdulillah na samu alfanu sosai, saboda ta wannan sana'an na farko babban abin da na samu scholarship da World Bank. Wanda muka je suka kara koya mana, suka yi mana training kan entrepreneurship, yadda za mu rike kasuwancin mu rike kamfanonin mu su zama manyan kamfanoni a Nigeria. To na samu wannan scholarship din, muka yi course ne na wata 10, kuma alhamdulillah mun yi, kuma na karu da shi sosai. Sannan abinda na koyo na kara sa shi cikin sana'ata. Ina koya ma mata da yawa, kuma yanzu su kansu da yawan cikin wanda muka koya mu a kallar suna da su ma sun fara bubu da nasu suna yin abubuwan su kanana.
To Asma'u, kaman su ne kike a sana'a ta ki ta girke-girke?
Kin ga wanda mana miki magana, muna koya ma mata, sannan kuma ta bangare na daban-daban da koyarwa. muna kuma yin su cake haka saboda biki bukukuwa birthday parties da wai saboda yanzu in kin lura kasuwa cake ma ba karamin kasuwa bace ba demand is really high so yaushe ana demanding ana wannan so na samu shi ma nan na tafi na je Dubai nayi courses na cake na dawo to shi ma ina yin wannan sannan kuma ta wani bangaren kuma muna yin abinci na yin na lunch wanda ake ma mutane delivery a office nazo daga baya da mun fara yi katsina ke kuma rayuwa na dawo Abuja so kin san demand in Abuja na abinci is really high wasu da kike suna yin office ga nisa kafin su fita su je su sau sai muka bullo da mu fara yin office delivery muna kai musu a wannan sai kawai ka bugo wannan
waya office din su kenan
sai akai mu mutum har office din shi sai samu abinci shi kuma lafiya lauyaci ya ji dadi sai kuma in Allah ya kai muto ta haka da haka muke ta ƙara bunƙasa kuma muna kirkiro abubuwa don mu ƙara samu mutane cimma burin mutane kuma mu ma mu taimaka mu san zin mu mutane matsalolin su na irin wannan bangaren namu na kasuwanci sai bayan haka kuma muna decoration na biki da catering services za a yi a kira mu mu musu abincin biki mu yi decorating wuri mu musu abinci kala-kala abincin cikin da muke ma yi ba wannan ba ne muna yin Indian muna yin Arabian muna yin Chinese sannan kuma mu hada da namu na nan gida da muke akwai abubuwa da yawa da zaka ga da abincicikan da mu ana an saba da su to amma mu muna kada sako da wasu kuma wanda zaka ga in an ci su ana jin dadi ana tambayar mu menene ya kuka hada wannan ya akai wannan
to Asma'u kamar yadda gashi kin je makaranta kin yi jami'a kin yi komai kika tsince kanki cikin sana'a kuma sana'a ne take rufa miki asiri akwai mata da yawa da su ma sun je jami'a amma ba su san cewa su sana'a ba suna zaune ba tunanin ya za su yi ba domin su samu su dogara da kai wani kira zaki ma mata ƴan uwanki akan muhimmancin sana'ar hannu
to a gaskiya yanzu wani zamani ne ya kawo mu da san ce duk macen da ba ta ma ta shi ta nemi nata na kanta ba ba ta san inda duniya ta ci gaba ba ta san inda duniya ta je ba yanzu zamani ne ya kawo mu da a cikin gidanki kina zaune da internet da social media zaki nemi kuɗinki a sa miki kuɗi account ki hidda ba ki fita ba ba wanda ya ganki ba wanda ya san me kike yi kuma kina cikin dogara da kanki so in mace wai ta tsaya ta dan ja baya tana ganin waye sai in ga kaman bata san ma inda duniya ta dosa ba kuma wayannan sana'o'in ta ko ina a cikin gidanka zaka iya yin su Allah ya kawo mu ci gaba kuma dama addini yana tafiya da zamani kuma wannan abu in ka nemi kuɗi dama ai Allah rayuwa baki daya an ga kasuwanci ya ma fi ci akan ka ce zaka tafi wai aikin gwamnati a cikin gidanka so ni ina kira ga mata ko yaya ne su fara tunani yanzu in ka lura akwai zaka ga ana yin su gulli su bare kitchen din nan kitchen da muke rena abubuwa kala-kala zaka yi cikin kitchen in ka zauna sun fi nawa ba a iya girka su akwai mata yanzu suna yin gulli su tuwon madara kwakumi da dukka suna ana kuma kaga sun sa a Instagram sai talla kayan sai ka ji daga gari kuma ba wai sai ka je ba da an sa maka ta shafak za a je a kira ka ka karba abinka yanzu akwai harkar delivery kala-kala wanda nan in ka ce za ka yi production su garin dan waken nan su garin kunu shi kan shi wake ka tsince ka ga yara ka yi packaging sai ka ga kana yin kuɗi to in ka zauna ka lura akwai abubuwa daban-daban da wai kawai ka tsaya dafa abinci a cikin kitchen da za ka yi ka samu kuɗi to mata wai su zauna ba matan auren ba da 'yan mata su zauna su ce wai suna jira a yi musu ba dalili ba ne ya gaskiya kuma in ka lura ke sa ƙasashen turawa suka fi mu ci gaba saboda su da yawan su in sun yi karatu suna yin wasu ma ba su ma karatun amma kawai suna son sun san su tashi su nemi ne wani kuma sai ka gan su masu kuɗin suna yin kuɗi suna earning living din su dependent da kuɗin iyaye ba su dependent da kuɗin mazaje sannan kuma ba su samu kuɗin wani ido ba kuma in ka lura shi duk irin wannan wai ka zauna kana jiran kuɗin gwamnati ko aikin gwamnati shi yake kawo mutuwar zuciya amma alhamdulillah yanzu da yawa matasa sun fara ganewa kowa ya sanya juya kudin shi, kuma demand din a Nigeria is high, sai dai baka fara ba, in ka dogara ga wani to shine zaka, wanda ka dogara da Allah kuma ka sa abin da kake gaba, in Allah ya yarda zaka ga hanyoyin na ta bude maka daya bayan daya. Kuma ko ita wannan harkar cikin ba wai sai ka tara kudi da yawa ba kace zaka fara yi, da naira 1000 zaka iya fara wani kasuwanci, da naira in ka zauna kai breaking down ba wani abu bane da yawa. Mu da kuma da yawa mutane sai su sa burin sai kana da babbar capital, sai ka fara da kadan 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 kadan, shi kanshi yaro in an haife shi ai ba da zaran da ake haife shi yake fara tafiya ko yake zama cikakken mutum, sai ya fara daga su bude ido ya fara dan gani kadan kadan haka 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 har sai kaga har ya kai da yau yana tafiya.
An ce wata rana jariri ango ne ba?
Yawwa, to haka kasuwanci ma yake. Yau in kana yi ka fara da kadan zai fara, akwai wanda muka training da ita. Muka gama ta koyi yadda ake su dan fancen nan. Da awara. A kasuwar take muka fara muka gama, tana gama take mun to kamar da nawa za ta fara, nake ki samu 2000 ko 1000 ki fara ki gani. Take mun 2000 ta mata wuya, nace to fara da 1000. Ba a yi wata biyar ba ta kira ni tace anti na gode. Kudi na yanzu ni in sa asusu, yau wata 6 na fasa asusu na samu 53,000. Lillahi, kuma awara kawai take yi. Sai awara sai ta soya sai ta je wurin ta ba yaro wurin makaranta ta wannan. Sai ni ce mata to yanzu yadda zani ne. Sai ki zauna ki tunani to me zaki yi ki kawata awarki. Kada kin ga da kina sawa abokiki. Yanzu sai ki samu wani wuri dan mai kyau ki gyara yadda zaki gyara abin ki dan yi tsika. Nake ki sai data ki buɗe page a Instagram dai ki fara awarki. Take mun to yanzu alhamdulillah kamar ba ma awara kawai take yi ba. Yanzu tana abubuwan ta, ita ma tana abubuwan ta, ta ce mun ta fara yin ɗan shawarma a cikin gida, ta fara wannan saboda kasuwa ta bude mata. So da ka fara kuma ni kamar ni nayi ta fannin da na fara wannan dan kudin da nake ta tattarawa, da kudin ne na samu na tafi na je Dubai na course, na yi course in take dan in value addition da abin da nake yi. Da na je na course ina first course in take ina ne na dawo, ina dawo ban yi wata 6 ba na mai da kuɗi na na ƙara tafiya na je na ƙara yin wani course in na ƙaro abin da ban sani ba. Sai da haka sai ka gani ba wai tunanin in bunƙasa nake yi ba, in buɗe babban wuri, tunanin yadda zan yi in tara ilimin da yawa yadda in na buɗe wurin ba zai failin ba. To alhamdulillah haka muke yi.
To mun gode Asma'u. To Madalla Hadiza, kin ji tattauna da ni da Asma'u, wannan matashiyar da take da makarantar koyi girke-girke, ita ma tana girkin kanta.
Ai abinda ban sha'awa wallahi, haka nake so ga matasa ɗan mata dai, kin gane a kama sana'o'i, ana dan yin kasuwanci ba wai a zauna a gida ba, ko ana jiran kuɗi daga wurin iyaye ko kuma wurin miji. Ni gaskiya ta bani sha'awa sosai.
Amma al'ajabi kuma kin gani tana ma da degree kuma biology ta karanta, amma saboda sha'awar girkin kin san zaki ga ɗan mata da yawa zaka tashi, akwai abin da kake sha'awa, akwai masu sha'awan girki, akwai masu sha'awan baking cake, wasu ma suna
dinki
haka ne, wasu ma
saka
ko hotuna, yawa to ko iri na ma mai son hoto, to ko sana'ar hoton ba zan kara da ita, ina dan daukar ku kuna biya na
wallahi
to dai kamata kowa ya dage din nan, duk abin da ka cika tashi tun kana karami kana da ra'ayin yi
sosai,
ko da kai degree din akan a zauna, ana zauna gida ana jira ba gwamnati ba aiki, gwamnati ba ta ba da aiki ba a zauna har a shiga wani halin yanayi, amma
ko gwamnati ma ta bada aiki ma ai kana iya ka dinga sana'ar gefe kana dan tara kuɗin ka,
kin kin samu kuɗi da zai ishe ki har ki taimaka ma wasu, ki ba wasu tallafi, saboda weekend ɗin ka ba yanzu mutun na saka weekend zaka yi daukan kowace asabar ka zauna kai,
kuma kana iya tallan kayayyakin ka ga su shafin ka Facebook ko Instagram
da zumunta, kamar ita ma abinda ta fadi kenan, yanzu sana'a baka buƙatar babban kuɗi, kadan kuɗi kawai ka sa data ne, ka sa a WhatsApp, ka sa a Instagram,
kuma sana'o'i ga sunan da yawa ba ma iyaka,
abun mamaki da ta fara da 1000 ne ko 2000 ta samu 53,000 ba kananan kuɗi bane, in ta ƙara juya su zaki iya ganin gobe sun koma 100 sun kwara, Allah ya sa kowa haka ya fara, to Allah ya sa dai mu dace, bari mu shakata yanzu
ko rana da wata sun dina haske. kimbiya ta seke soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. Wata matsiya kyakkyawa duba yarin ya san kowa, kina baiwa amana amanar zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. Aki aki ganta tace sarauniya ta, ai bimbiya ta dano na zuciya ta. Wanna show her to the world, tell everyone for love. Our love is here to stay, this love will never be hard. Another wata suna da haske, bimbiya ta seke soyayyar mu har abada. Ko rana da wata suna da haske, bimbiya ta seke soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. Remember how we used to play on that river. On that river. Yeah, you remember how you used to dance when I blew my feet. When we were coming back from school, we bought a dress too. Aki aki ganta tace sarauniya ta.
To madalla a gaishe da Alici ta da wannan waka mai dadi. Bari mu je ga tattaunawar da nayi da shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira da Mufarka Youth Initiative Development in Nura Ahmad Ahmad domin jin yadda suke tafiyar da ayyukan su. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da shigowa wannan shirin namu na yau da gobe. Bakuncin wa muka samu yau.
Ina da Nura Ahmad Ahmad daga kungiyar Mufarka Youth Development Initiative.
To Nura, barka da shigowa wannan shirin namu.
To nagode.
Yau mun kira ka ne domin mu tattauna akan wannan kungiyar taku mai zaman kanta mai suna Mufarka domin mu ji me kuke yi, an kuma wani dalili ne yasa kuka kafa wannan kungiyar taku.
To ita wannan kungiya ta muta Mufarka kamar yadda sunan ya nuna kungiya ce ta matasa, kuma mukan yi ayyukan mu ne akan abubuwa guda uku, wato bangaren cigaban matasa da kuma bangaren samar da zaman lafiya da kuma bangaren inganta harkokin ilimi.
Wane hanyoyi kuke bi domin ku taimaka ma matasa wajen cigaban da wajen zaman lafiyan da wajen ilimi?
Akwai aikace-aikace da muke yi da kungiyoyin matasa na unguwanni da su kuma kansu matasa din, a musamman matasa din da suke kamar suke ko garari ko kuma an bar su a baya, kamar mukan yi aiki da almajirai,
mukan
yi aiki da sanjan siyasa da suna cikin haɗari na banda siyasa da su. Muna yin aiki da su, babban gudunmuwa din da muke ba su shi ne mu girmantar da su, sannan kuma mu ba su wayewar kai, sannan kuma mu ba su sana'a.
Akan illolin shan miyagun ƙwayoyi kenan.
Yawa mukan ba su wayarwa a kan illolin shan miyagun ƙwayoyi, kuma mukan yi darurruka da su hukumomi da suke aiki a kan wannan miyagun ƙwayoyi ɗin, domin su ba su gaya musu illa kuma faɗakar da su, sannan kuma a nema musu.
To ya kuke nemo mabukatan su matasan da kuka san suna cikin bukatan abubuwan da kuke yi, ina kuke samun su, ya kuke bi ku nemo su?
Yawanci mukan yi ayyuka ne da kungiyoyi na unguwa. Sai kuma wanda su ne suke lalubo mana irin waɗannan mutane din. Yawanci a unguwa akan same su. Akan same ta cikin unguwanni, to mutane kamar alaka da kungiyoyin unguwa sai dan kulo mana irin masu kamar kai ba su, kuma da cewa mun shirya musu tarurruka da za su da za a wayar da kai.
Amma kuna samun matsalan wayar masu da kan bin naku a tsayin kamar kun ji kuka magana, kuna son suna amincewa da wuri sun bi ku ko kuna samun matsalan jawo hankalin su?
Gaskiya mukan dan samu matsala. Haje idan muke hadin kai da kaman sauran masu kuma kuma kaman tarakunan gargajiya da malamai su ne kamana. Amma lokacin da dama idan muka je mu a kan ran kanmu to anan ne muke samun matsala.
To ya magana an tallafin kuɗi, kuna samun taimako daga gwamnati ko dai kawai daga ku kanku kuke sanin yadda kuke samun kuɗaɗen da kuke amfani da su wajen tallafawa?
Eh, akwai hanyoyi daban-daban da muke samun kuɗi da muke aiki da
su.
Babban hanya ta farko shine kuɗi da muke samu a tsakanin mu. Mu da muka yarda cewa za mu kafa wannan kungiya mu yi aiki da ita. Akwai kamar shugabannin kungiya din da kuma su membobi na kungiya din da kuma kamar iyayen kungiya din duka suna ba da gudunmawarsu wajen gudanar da aikata. Baya ga haka kuma mukan sami tallafi daga sauran kungiyoyi masu zaman kansu.
To ya nasara a wannan kungiya? Kana ganin ana samun nasara sosai, akwai ci gaba?
Da alhamdulillah ana samun nasara gaskiya. Babban abin da zai nuna mana cewa ana samun nasara shi ne kamar a kan harkar ilimi. Idan muka tashi wayar da kai din, za ka ga akwai wanda ba su zuwa makaranta da, amma sanadiyar wannan wayar da kan namu sun koma makaranta. Kwanan nan akwai wani shiri da muka yi ciki haka almajirai. Kwanan nan mun yi aiki da muka yi aiki haka na wayar da kan almajirai, kuma mun ja hankalinsu cewa bayan ilimin makarantar allo da suke zuwa, yana da kyau su sami ilimin zamani. Kuma wannan ya sa sun shiga makarantun zamani daga cikin su, wanda ya nuna mana ɗaya daga cikin nasara din da aka samu wannan kungiya ta.
Kuma ku kuke biya musu kuɗin makaranta?
Eh, akwai yawanci da yake akwai tsari na kamar ilimin manya, to anan ne muke sa su. Kuma kuɗi din ba yawa ne ba. Kamar farkon shigarwa mukan biya musu da kanmu, ci gaba kuma sai mu karfafe su cewa su rika biya da kansu domin kuɗi din ba mai yawa ne.
To muka koma ta hanyar zaman lafiya, ta ya kuke yi? Ka ga yanzu kasancewan ga zabe nan ya karato, ta ya kuke bi ku fadakar da su akan kauce ma bangar siyasa?
Eh, yanzu gaskiya ban fara tarurruka da kungiyoyin matasa daban-daban a Najeriya kan bangar siyasa. Kuma shi wannan tarurruka namu ma yakan tafi kai tsaye ne da su matasa din da aka fi tunanin cewa abin ya fi shafa, wanda muke cewa kamar most at risk, irin matasa din da su 'yan siyasa kan ja su sa su a bangar siyasa din. To mukan yi tarurruka da su, kuma wannan ba wai mu tara su ne mu lecture ba, a tattaunawa muke da su da kansu su faɗi cewa ba wannan bangar siyasa din ba abu ne da yake taimaka musu ba. Sannan kuma in duk lokacin da aka yi rigima a gun zaɓe, su ne mutane na farko da suke shiga cikin rikici, su wannan rikicin yake fara illatawa. To wannan ta wannan abu din ne muke wayar miki da kai. Kuma mukan gayyato kamar hukumomi, kamar hukumar zaɓe, ta gana da waɗannan matasa, ta wayar miki da kai, ta gaya musu dokokin zaɓe, ta gaya musu cewa abu kaza fa karya dokan zaɓe ne, kuma ga laifin da za a kama mutum da shi, ga irin hukuncin da za a yi masa. Duka wannan yana wayar da kansu kuma ya hana su bangar zaɓe.
To wannan magana aiki fa, in sun gama akwai yanda kuke kuna samun masu sana'o'in hannu ko ku ba su tallafi kamar jari haka, kuna irin wannan?
Muna kokari mu ga cewa sun samu sana'a. Mun fi damuwa mu ga cewa sun iya sana'a, abinda muka fi damuwa kenan. Kuma muka yi kokari mu ga cewa duk wani shiri na koyar da sana'o'i, ko mai zaman kansa ne ko na gwamnati ne, an saka da irin waɗannan matasa ɗin. Domin a lokuta da dama za ka ga gwamnatoci suna yin shirin koyar da sana'o'i, amma kuma ba a cika sa matasa ba. Ai, irin waɗannan matasa da ake cewa marginalized, kamar almajirai, kamar 'yan daba, yawanci ba a cika sa su ba. To muka yi jan hankalin gwamnati cewa a duka wani shiri na koyar da sana'a, a saka irin waɗannan matasa. A kwanakin baya wasu ƙananan hukumomi a nan jihar Kano sun yi koyar da sana'o'i, ya da koyar da kamun noman kifi. To mun yi kokari an samu wata almajirai da suka shiga wannan shiri din na koyar da noman kifi. Baya ga haka ma akwai shiri da gwamnatin tarayya take yi a nan Najeriya, ɗin da ake cewa 'yan fawa, da sama wa matasa sana'a, amma yawanci shi wannan shiri ya karkata ne ga matasa da suke makaranti suka gama ko wanda sun yi degree ko wanda sun yi NCC. To mun yi kira ga gwamnatin tarayya cewa to wannan shiri kuma yayi la'akari da sauran matasa wanda suke kaman wanda suke bangar siyasa da ma wanda suke almajirai yau wanda suke taba zuwa makarantar boko ba, tunda su duka yawanci in an fito da aiki din na empower sai a ce ko wanda ya gama NC ko wanda ya gama diploma ko wanda ya gama degree. To muka ce waɗannan wanda ba su da degree NC da diploma din rashin aikin ya fi musu barazana, sannan kuma ya fi musu illa, kuma an fi samun marasa aikin yi a cikin su. To ya kamata wannan shiri na empower ya fito wani da wani shiri wanda shi ma kuma zai kula da su zai kunshe su a cikin abu.
To kana ganin kun dan samu nasara akan kiran da kuka yi ma gwamnati?
Gaskiya zuwa yanzu dai ba mu ji an fara shigar da wayannan mutane a wannan shiri. Ayye. Abin dai da kawai muka ji mun ji wani shiri cewa kamar ita empower din za ta fara kai makaranti malamai zuwa makarantun almajirai domin su ma rika koya musu ilimin zamani. To wannan mu ma a wajenmu mun ce ci gaba ne, amma dai mu abin da muke kira shi ne a koya musu sana'a, su ma a sa su a cikin wannan tsari na empower din, a koya musu sana'a wanda ya dace da su, la'alla ma zai fi sauki wajen koyar da mai digiri ko mai diploma ko mai aiki. To gaskiya babban ƙarin bayanin da nake son ƙara shi ne cewa matsalan aikin yi matsala ce yanzu wadda duka wanda za a zaba a wannan shekara din ya kamata ya bace muhimmanci ya bace karfi sosai. Babban matsalar da take damun ƙasarmu shine rashin aikin yi ga matasa. Ina kuma yawanci za ka ga gwamnatocinmu sun fi dagewa wajen gina titina, gina gadoji, gine-gine dai, amma ba su fi dacewa wajen gina ɗan adam sai. To ina kira ga duka waɗanda za a zaba duk tunda san shugaban ƙasa zuwa gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisi su dage su ga cewa sun yi maganin wannan matsala ta rashin aiki, kuma babban maganin su shine gina dan adam.
To su kansu matasan wani kira za ka masu yanzu da ya kakar zaɓe ta karatu akan yadda za su dage su zaɓa wanda suke tunanin zai ba su wannan aikin yi wanda zai taimaka ma rayuwarsu ta ci gaba?
Gaskiya ne, wato kira na ga matasa shine ya kamata su sani cewa wannan zaɓe da za su yana da muhimmanci sosai. Wannan kuri'a da take da ita kwaya daya abu ne mai daraja sosai, don haka sai ku kawo hukunci a kan ta zaɓi mutumin da ya dace, ba wai kawai ko a biya ka ka yi zaɓe ko kuma kawai ka yi zaɓe ba ma tare da ka san me kake yin zaɓe ba. A'a, idan za ka yi zaɓen ka sani cewa me zan zaɓa, don zaɓi inganta harkar ilimi ne ko don zaɓi inganta harkar lafiya ne ko don zaɓi samar da aikin yi ga matasa ne, ba wai zan zaɓi ɗan garinmu ba ko zan zaɓi ɗan ƙabilanmu ko zan zaɓi abokina ba. Shi ne babban abin da matasa ya kamata su sani, kuma cewa ƙuri'ansu tana da muhimmanci, ya kamata su zaɓi a cikin lumana.
Haka ne kam, ƙuri'a tana da muhimmanci kamar yadda Nura Ahmad Ahmad ya ce ƙuri'a ko ita ce ƴancin ku, ko ba haka ba
ne?
Ya kamata kam kin ji irin ayyukan da ƙungiyoyinsu suke, suna abubuwa masu muhimmanci sosai. Ya kamata
yana ji har da ilmantarwa, wayarwa tana jan hankalin almajirai.
Ya kamata kam kowa ya tashi tsaye. To ko kuma dai ko ke ma za ki fito da sabuwar kungiyar ne na Amurka wanda za ki dinga taimaka ma 'yan Najeriya?
To ashe mu haɗa kai, me ni kaɗai ba zan iya yi ba, sai dai mu haɗa kai.
Jama'a duka, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, sai injiniyan mu na yau, sai abokiyar aiki na
Khadija Kyari,
sai Laila Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya, sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu.
Da ibin ciki ta zaro da ce, ba ruwan da yau da madadaci, yau yara suka sa a gaban su kwarai.